Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Sarki Hashim Gomez da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Talata 21 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke da fada su ga sarki da kanin labarai.
To Hawwa, an gwamza kazaman fadaje Litinin a kusa da wani asibiti dake arewacin Gaza, yayin da Isra'ila ke cigaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. A dai bangaren kuma, jami'an kasashen Larabawa da na Musulmi sun yi kira da a gaggauta tsagaita bude wuta a zirin Gaza. Jiya Litinin ne wata kurta yanke wasu mutane fiye da 230 hukunci a ƙarshen shari'ar kungiyoyi masu aikata laifuka mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar Italiya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na yanzu, za ku ji cewa rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi ta karanta jita-jitar da ake yadawa cewa jamhuriyar Niger ta janye sojojinta daga rundunar ƙawancen yaƙi da Boko Haram.
Takardar da muka fitar martani ce ga jita-jitan da wasu kafafen yaɗa labarai ke yadawa kan cewa wato ƙasar Niger ta fice daga wannan haɗaka.
Sai kuma alƙawari kaya da gwamnatin Najeriya ta ɗauka cewa za ta riƙa samarwa da manoman ƙasar taraktocin noma na zamani guda 2000 a duk shekara.
Wannan aikin da mai shanu ko mai garma za su yi na kusan sati a rana ɗaya ne mai tokto zai je zai yi shi gaba ɗaya.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Talata yamma muna tafi da shirin Ƙasa mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto, inda shirin na wannan makon ya yi magana akan shin me ke faruwa ne ake ta kwace kujerun gwamnonin PDP ake miƙa su ga ƴan jam'iyya mai mulki ta APC. To amma fa yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An gwamza kazaman fadaje Litinin a kusa da wani asibiti dake arewacin Gaza, yayin da Isra'ila ke cigaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta ce akalla mutane 12 ne suka mutu a lokacin da wani makami ya fadawa hawa na biyu na asibitin Indonesia. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin dake wajen asibitin sun yi lugudan wuta kan mayakan dake cikin ginin, amma sun ƙara da cewa ba a yi harbi a cikin asibitin ba. Ministan harkokin wajen Indonesia, Retno Marsudi, ya yi Allah wadai da harin tarar ɗora laifi a kan Isra'ila. Indonesia ta yi kakkausar suka kan harin Isra'ila ta kai asibitin Indonesia da ke Gaza, wanda ya sanadin mutuwar fararen hula, in ji ta. Dole ne su yi amfani da dukkan ƙarfinsu don neman Isra'ila ta daina ta'asar da take yi. Kimanin marasa lafiya 600 da ma'aikatan kiwon lafiya 200 da kuma mutanen da suka rasa matsugunansu daga asibitin Indonesia 2000 yanzu haka suna mafaka a kudancin Gaza, in ji kakakin ma'aikatan lafiya Ashraf Al-Idra. A ɗaya bangaren kuma, jami'an kasashen Larabawa da na Musulmi da suke gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Wang Yi a birnin Beijing jiya Litinin sun yi kira da a gaggauta tsakaita buɗe wuta a zirin Gaza da kuma ba da damar kai agajin kai a yankin Falastini da yaƙi ya daidaita. Tawagan ministocin kasashen Saudiya da Jordan da Masar da Indonesia da hukumar Falastini da kuma ƙungiyar haɗin kan kasashen Musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin Beijing a matakin farko na rangadin da suka yi a manyan biranen duniya don su buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Gaza. Ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi ya shaida wa jami'an diflomasiyyar ƙasashen ƙetaren cewa matakin da suka ɗauka na fara aiki a nan birnin Beijing ya nuna matuƙar amincewarsu ga al'ummarsa. Jiya Litinin, shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO ya ce ƙungiyar na duba yiwuwar ƙara yawan dakarun wazar da zaman lafiya na NATO zuwa ƙasashen Kosovo da Bosnia a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da gargaɗin katsalandan daga Rasha. A Bosnia da Herzegovina, inda shugabannin Bosnia da Serb suka zafafa jawabansu na neman ɓallewa daga tarayyar, Jens Stoltenberg na NATO ya ce kawancen NATO na goyen bayan yancin kai ga yankin Bosnia da Herzegovina. Stoltenberg ya faɗi a birnin Sarajevo cewa sun damu da kalaman yan awari na rabuwar kawuna da kuma katsa London da kasashen waje ciki har da Rasha.
Kuma dalla hanji ma kadan sarki da zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu ranka ya zuwa Najeriya inda rundunar kawancin kasashen yankin tafkin Chadi ta kare ta jita-jita da ake yada cewa jamhuriyar Niger ta janye sojojinta daga rundunar kawancin yaki da Boko Haram. Daga Abuja ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya aika mana.
A takardar da muka fitar martani ce ga jita-jitan da wasu kafafen yaɗa labarai ke yadawa kan cewa wato kasar Niger ta fice daga wannan hadaka ta multinational joint task force.
Kakakin rundunar kawancen kasashen tafkin Chadi kenan Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi ke kareta jita-jitan da ake yadawa cewar Niger ta janye dakarunta daga kawancen kasashen tafkin Chadin da ke yaki da yan ta'addan Boko Haram a wannan shiya.
Hakika wannan jita-jita babu gaskiya a cikin ta kuma ba ta da tushe balle makama. Sector 4 wato rukuni na hudu na wannan runduna da ke jamhuriyar Niger na nan a cikin wannan runduna kuma suna ci gaba da gudanar da ayyukansu a yankinsu kamar yadda aka tsara. An kafa wannan runduna ta multinational joint task force ko kuma FMM a faransanci ne domin samar da yanayi na aminci da tsaro a yankunan da ayyukan Boko Haram da sauran kungiyoyin yan ta'adda suka shafa da ke yankin tafkin Chadi. Kuma Niger tare da sauran kasashe mambobin wannan kungiya irin su Chadi, Cameroon, Nigeria da jamhuriyar Benin suna ba da gudunmuwa mai muhimmanci don cimma manufar kafa wannan hadaka. Ko kadan babu wata sanarwa a hukumance dangane da janyewar Niger daga rundunar multinational joint task force.
Ganin dai yadda a baya ECOWAS karkashin jagorancin Nigeria ta yi uwa da makarbiya wurin kakabawa Niger jerin takunkumi iri-iri biyo bayan juyin mulkin soji, mutane da dama sun yi zaton cewar ita ma Niger za ta tubure ta hanyar daukan tsauraran matakai wurin kin bada haɗin kai ga hadakar kasashen tafkin Chadi da ma kawancen tsaro akan iyakokinta da Nigeria. Amma sai bata dau matakan da zai kara lalata dangantaka ba. Abin da ya sa masana a Nigeria irin su Dr. Saidu Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ke cewar shugabannin mulkin soja a Niger sun cancanci yabo.
Za a iya cewa Niger din ta yi karamci wajen rashin janye hannunta daga dakarun haɗin gwiwa din, kuma akwai hikimar shugabanci a cikin yin haka. Sun sa hikima kwarai da gaske saboda idan suka janye za su da ɗan nisa da sulhu da ake ta kokarin a yi tsakanin Niger din da ECOWAS, kuma idan sulhun ya da nisa to za su da cutuwa saboda za ta yiwuwa a da daukan tsauraran matakai a kansu a dalilin wannan janyewar da suka yi. Zama a cikin da ci gaba da bada gudunmuwar su shine zai sa a ji cewar babu fa dalilin da za a ci gaba da ja da su, kuma a nemi dole a zauna din a ci gaba da duba hanyoyin sulhu. Sannan kuma tabbas idan da sun janye Najeriya za ta fi cutuwa.
Dr. Saidu Ahmed Dukawa, Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga sarki ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
An kori wasu manyan jami'an tsaron kula da yanar gizo biyu a ƙasar Ukraine ce Litinin bisa zargin almubazzaranci da kuɗaɗen gwamnati da hukumar tsaro ta yanar gizo, in ji wani jami'in gwamnati. Yuri Skol, shugaban hukumar kula da sadarwa ta musamman da kare bayanai na Ukraine da mataimakinsa Victor Zora, gwamnati ta kori sabon jami'in majalisar ministocin Texas Manichuk ya rubuta a shafukan Telegram. Manichuk, wakilin majalisar ministoci a majalisar, bai bayyana dalilin korar da aka yi ba. Scooters ya rubuta a shafin Facebook cewa yana da yakinin zai iya tabbatar da cewa bai yi wani laifi ba, a cewar rahoton Interfax da Ukraine. Babu wani ƙarin bayani daga Zora. hukumar SSCIP ce ke da alhakin tabbatar da hanyoyin sadarwar gwamnati da kuma kare kasar daga har-haren yanar gizo. Sojojin Koriya ta Kudu sun gargaɗi Koriya ta Arewa da kada ta ci gaba da shirin harba tauraron dan adam na leken asiri. Wani babban jami'in ya ba da shawara a ranar Litinin cewa Koriya ta Kudu za ta iya dakatar da yarjejeniya tsakanin koriyoyin don rage tashin hankali da kuma ci gaba da sa ido kan sararin samaniya a matsayin martani. Kokarin farko biyu da Koriya ta Arewa ta yi na sanya tauraron dan adam na leken asiri a sararin samaniya ya cutura. Kuma yunkurin da ta yi na uku ya samu jinkiri. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce akwai yiwuwar jinkirin ya faru ne saboda Koriya ta Arewa na samun taimakon fasaha daga Rasha, kuma harba tauraron na iya faruwa cikin kwanaki masu zuwa. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haramta duk wani tauraron ɗan adam da Koriya ta Arewa za ta harba saboda tana kallon su a matsayin gwajin fasahar makamin linzami da ta ɓoye.
A gaida da sarfi lahashin gwamnati da ya karanta wannan labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan karan kan batun na duke tsohon ciniki. Inda gwamnatin kasar ta dauki alwashin za ta rika samarwa manoma a kasar taraktocin noma na zamani guda 2000 a duk shekara domin inganta batun samar da cimaka a kasar, kamar da yadda za ku ji karin bayani cikin wannan rahoton na wakiliyar sashen Hausa Ruqayyah Basha.
Ministan ma'aikatar noma da samar da isasshen abinci a Najeriya Abubakar Kyari ya ce samar da taraktan noma guda 2000 a duk shekara zai samar wa kasar isasshen kayan cimaka da kasar take bukata. Abubakar Kyari ya kara da cewa kuma hakan zai taimaka wajen samar wa matasa maza da mata aikin yi a Najeriya. Ministan ya bayyana hakan ne bayan ya karbi bakoncin mataimakin shugaban kamfanin samar da kayayyakin noma ta Amurka Dairy wato Johnson Brantley. Abubakar Kyari ya kara da cewa waɗannan taraktoci da za a samar ba wai kyauta za a baiwa manoma ba, za a samar da su ne a farashi mai rahusa ga manoman Najeriya domin su bunƙasa ƙasar da kayan cimaka. Ministan ya ce waɗannan kayayyakin noma na zamani za a samar da su ne ga ƙungiyoyin manoma ta yadda za su biya kuɗin da kaɗan-kaɗan nan da wasu shekaru masu zuwa. Shin ko yaya ƙungiyar manoman Najeriya suka ji da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya? Muhammad Magaji shine sakataren yada labarai na kungiyar ta manoma a Najeriya.
Dama abin da ake cewa mechanization, agri mechanization shine wato aikin traktoci. Wannan aikin da mai shanu ko mai garma za su yi na kusan sati a rana ɗaya ne mai trakto zai je zai yi shi gaba daya. So wannan zai kara bunƙasa noma da manoman kansu domin kuma zai samar da karin wato hektoci ko kadada na noma wanda yin wannan din shine zai kara samarwa abinci ma Najeriya. Idan aka kawo abu aka ce ministry za ta rabar da shi yana da wahala su nemo su samo su sune masu samowa, amma a danga sanin kungiyar manoma nan ta afan ita ne za ta rabarwa wayan tsaktoci ta rabarwa manoma ba manema ba.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Aliyu Tilde, manazarci akan harkar noma kuma mai yin sharhi akan abubuwan da suka shafi noma da kiwo, ya shaida cewa wannan yunkuri na gwamnatin tarayya abin a yaba ne, sai dai ya ce hakan ba zai canza alƙalman noma a ƙasar ba, saboda hakan ba zai wadatar da komai ba.
Ya yi kyau idan za a samar da kayan aiki na noma, ko da ma nawa ne za a samar da shi ci gaba ne. Ya ce akan a ce ba za a samar ba. Ai da farko ma dai tukuna waɗannan taraktocin kadan aka saye su ta wace hanya za a ji a raba su. Yanzu dai idan aka dauki local government guda aka kawo tarakta daya, to yaya za a yi da ita? Waye za a baiwa? Local government ne za a baiwa jami'anta na fannin aikin noma su bada haya, suna bada haya kuma gonaki nawa ake ganin za a iya nomawa da wannan tarakta guda daya, har da za a ce wai za a sama wa yara maza da mata aikin yi. Da bana jin akwai wani abu wanda za a cimmawa sosai banda dai cewa an kare tallafawa aikin noma dai ko mai kankantarsa.
Irin waɗannan yunkuri ba sabon abu bane a Najeriya, ganin cewa gwamnatoci da dama sun sha alwashin hakan, ƙarshe sai dai a gani a rubuce ba wai a zakirance ba. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha, masu sauraro kadare a shagal ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk sa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sadunmu da ku a nan sabon shiri na Saka mai wuya. Me yake faruwa kwanakin nan a Najeriya ake ta korar gwamnonin PDP da sauran jam'iyyun adawa? Ana kwaci kujerunsu, ana bayar da su ga jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya din. Ya zaka ganin abin da ke faruwa yasa wasu kusoshin adawa a Najeriya din irin su ambassador Iliya da Magun wanda shine mukaddashin shugaban PDP suka fara tambayar shin ana kokarin a maida Najeriya kasa mai jam'iyya da yace talau a hadu? Domin kamar yadda shi da Magun din yace watakila ba a rasa wata kulliliya da ake yi ba na ganin cewa an danne su jam'iyyar na adawa. Daga lokacin da muka kawo muku shirin ƙarshe rana wato da ta gabata zuwa yau wato cikin mako ɗaya da gabata kenan, gononin PDP guda uku aka cire a kotuna daban-daban na ɗaukaka ƙara a saboda abubuwan da aka ce sun yi da daidai ba a lokacin da suka tsaya takarar zaben gwamna cikin watan Maris na shekarun nan da muke ciki. An fara wannan abin ne a ranar Alhamis da ta gabata lokacin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta ce ta cire Dauda Lawan wato gwamnan jihar Zamfara a bisa hujjar cewa wai zaɓen da aka yi masa bai kammala ba sai an sake zaɓe a wasu yankunan ƙananan hukumomi. A ranar Alhamis ɗin dai har ila yau cikin rana guda wata kotu ita ma ta fito ta ce ta soke zaɓen da aka yi wa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf wato Abba Gida-gida na jam'iyyar NNPP ta Kwankwasiyya. Abun da ya buɗe kofa ga wato ɗan takarar APC Nasiru Yusuf Gawuna na ya shige cikin gwamnati a ya gaji wannan kujera ɗin, kuma kada a manta shi Nasiru Yusuf Gawuna fa tsohon mataimaki ne ga Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwamnan Kano, wanda shi Ganduje nan yanzu nan da muke muku magana nan shine yake janye da ragamar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin shugabanta. Ana cikin haka sai ga shirin ranar Lahadin nan da ta gabata wata kotun ɗaukaka ƙara ta zo ta ce ai kalib mutuwan gwamnan jihar Plateau wanda dan PDP ne shi ma sai ya tafi gida, ta cire shi ta kawo Nantawe Gushwe wanda shine dan takarar jam'iyyar APC, ta ce ai shi ya ci zaɓen. Kotun ta ce wai ta yarda da hujjar da shi Gushwe ɗin ya gabatar na cewa shi wancan dan takara na PDP wai bai bi ƙa'idojin dokar zaɓe ba domin jam'iyyar sa fa ta tsaida shi yadda ya kamata ba. To amma yadda ake ciccire wa'annan gwamnoni na PDP sai ga shi an tabbatar da cin zaben gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu na jam'iyyar APC a tashi shari'a din. To amma domin jayayya da korafin da wasu ke yi na cewa wai ana neman a maida Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar APC kawai, kada a manta ai shi ma gwamnan jihar Bauchi wanda dan PDP ne Bala Muhammad an tabbatar da zaɓensa a irin wannan shari'a da aka yi. Kuma kafin sannan akwai gwamnan APC da shi ma aka kwace muku jera, ina muku magana gwamnan Abdullahi Sule na jihar Nasarawa, aka ɗauki ɗan PDP David Ombugadu aka bashi wannan kujera ɗin a matsayin wanda ya lashe zaɓe ɗin. Haka kuma Aishatu Dahiru Binani yar jam'iyyar APC ba ta yi nasara ba a ƙoƙarinta na kwace kujerar gwamnan jihar Adamawa daga hannun Ahmadu Umaru Fintiri, saboda haka yau ta wannan gobe ta wancan. To a cikin shirin mu na yau, lauya Barista Abubakar Kura da ke wakiltar bangaren Tunubu a zazzafar muhawarar da yake da abokinsa Barista Abuwal Abdulkadir Albarudi wanda ke wakiltar bangaren Atiku a muhawarar da Nasiru Almulka wakilin mu na Abuja shirya tsakaninsu. Shi lauyan na Tunubu ya ce kada a yi mamaki dangane da abubuwan da suke iya bullowa a cikin irin waɗannan sharwoyi ɗin, domin a cewarsa da yawa daga cikin 'yan siyasar nan suna da abubuwan da suke a ɓoye, shari'a takan fito da su fili.
So don ka ce kana da shakku irin naka, kuma haƙƙinka ne a matsayinka na ɗan ƙasa ka yi ka bayyana wannan shakkun naka, wannan babu aibu a ciki, daidai ne abin da ka faɗa. Za ka iya yin shakku akan wasu abubuwa, kamar yadda ni ma nake da shakku akan wasu mutane da suka yi takarar tare da shi kuma suka fito suna shari'a tare da shi wanda a yanzu misali su ma inda zuwa ba a yi a ce mu ma zamu ja irin wannan layi mu fara fito da su ta kaddu nasu da wata gida duka abin ba zai ba kasa kyau ba saboda mu mun duba cewa mutuncin mu ne zamu cigaba da zubarwa sai fa muka ce a to shikenan mun san shi ma wani ga yadda kaddun sa suke wani shi ma mun san ga yadda nasa suke amma mu ba za mu je ne issue su ba mu zo muna magana takaddar wani ko takaddar wani domin ciwo juna mutunci ne
yau
wasu ba daidai bane a matsayin mu na yan kasa haƙƙin su ne su ma mu tsare musu nasu mutunci ke ba ni haka ba
yawwa wala mu ga dal albaru dai yanzu dai wannan kotu ita yake kira ta Allah ya kisa mana shikenan ba wata magana an rufe maganar jari'ar zaben 2023 sai kuma in Allah ya kai mai rai ko wani dalili yanzu dai abinda aka sani shine sai 2027 da yardar Allah shikenan awwal yanzu dai kun yi Allah ya isa kenan ko kuma shikenan kawai kun yi shiru sai in Allah ya kai rai
to ai Haji Nasir ita akwai ida akwai wata ka'ida ta mutu ɗan gogormaya ita gogormaya kamar keke ne in har ta tsaya ta fadi to don haka mu akan kare mutuncin Najeriya da neman kawo shugabanci na kwarai kamar yanda kaji tun daga yanzu daga wannan shiri ka san yanzu muka fara kuma zamu ci gaba abu ne wanda misali zaka ci gaba da yin sayin da ka san a bangaren addini ake yin sallah da salati da sauran abubuwa kuma ina so abin da nake so na kuma tabbatar maka shine kai ka sani tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya yi wa kasa abin da ya kamata ya tabbatar wa kasa shi cikakken dan demokradiya ne misali kaga yanda ya karbi ticket na primary election na jam'iyyar sa kaga yanda shi shugaba na yanzu ya karbi ticket sai da aka yi dagaji aka yi rikici aka yi kokarin ayi tona-tona a cewa ne yayi kuka a waje kaza kaza ka gane ko ya shi kuma tsarin sa ba irin wannan tsarin bane na farko kenan na biyu yayi campaign bai ci mutuncin kowa ba bai kama bai yi kame-kame ko kiraye-kirayen sunayen mutane ba abinda yasa a gaban shi ya kai shi kuma shi yayi da ya fadi a zabe kuma ya fito ya fara daga kotuna daya bayan daya har aka zo ga yau to don haka abinda nake so ka gane shine wannan abun da a ce mu ci da wata mummunar hanya ko mu yi cunkushe-cunkushe ko mu je mu yi takaddu waɗanda ba su dace ba gware mu fadi a irin wannan hanya kuma kanmu a tsaye mun je har Supreme Court mun je har America kuma mun fito wa ƴan ƙasa abinda ba su sani ba wannan ita ce maganar gaskiya ba za ka taba samun irin wannan shugaban kasa ba a Najeriya misali yanzu sanda su kwankwaso suka juya masa baya suka hana suka rarraba masa ƙuri'u ko Peter Obi kaji ya fito ya zazzage wani ko ya ce kai ne kaja mun hasali ziyara ya kai masa Peter Obi ma har yau har gobe nasa ne mutane suna tsammanin Atiku Abubakar zai fara life ne ko kuma ya fito ya a ganshi yana yawo a hanya ya haukace ko wani abu da sauransu waye zai iya yin wannan
yawa a bari ta kurawa kafin mu rufe wannan babin na maganar takaddu duk da dai ya kamata dama mu shiga abu ɗaya zuwa biyu kafin mu magangara kan wani abu na ƙarshe shugaba Tinubu bayan wannan nasarar ko kuma ita kotun koli ma dama ba ta karbi ma wannan shedar ba gaba ɗaya kuma na ji kiraye-kiraye na katta karba lauyan shi shugaba Tinubu wato Ole Olanipeku ya buƙaci kotu kada ta karbi waɗannan takardun saboda abin ya wuce kwana 180 inda shi kuma lauyan Atiku barista Uche ya ce a'a ai kotun koli tana da wannan hurumin wannan ana maganar kotun zaɓe ce ita ce take da wannan hurumin kwanaki shin idan da an karɓi waɗannan takardu duk da abin da kake faɗa ɗazu cewa takardun suna guda biyu ne akwai kokonto akwai abubuwa dami akwai abin da kuke shakka ne
ba ma shakkar komai ba abin da muke shakka ai wanda ba shi da gaskiya shi yake shakkar wani abu ba mu da shakkar komai domin duk irin binciken da za a je a yi a nitsa karshen dai abin da za a samu shine gaskiya don mun san shugaba ya yi karatu mun san shugaba ya yi fito da flying colors ya samu kyakkyawan sakamako a lokacin da ya karatu an san shi a wurin sannan kuma ba wani abu ne wanda dama zai daga ma kawai muna kallon wani abin da suke kamar gurin-gurin ne kawai suna yi ne kawai saboda su ƙara rudar da talakawa su nuna musu suna da gaskiya amma ba wata gaskiya da suke da ita ko sun san sun faɗi zaɓe
ko sun san ba su ba sai
san ba su wani huri
ai
lauyan shugaban ƙasa da yake kar a karɓa yanzu misali kai a matsayinka na lauya kai kar tsakaninka da Allah ka sani cewa wannan dama a hannun Supreme Court take in ta ga dama ta ce za ta karɓa
Albarudi kaji abinda kurawa yake fada cewa shugaba Tinubu ya gama da sakamako ne mai kyau. Yanzu da take ci kafin mu kulle wannan magana mai zaka fada wa kotun koli.
Man Nasiru dangane da abinda ya fara fadi bari in fadi magana ɗaya zuwa biyu. Maganan da yake cewa shugaban kasa ya fita da flying colors ko kaza ko wani abu da sauransu shine sana so na tambaye shi ko shine dalilin da yasa lauyansa a America yake ta magiya kada a sake bayanai kada ayi kaza saboda zai haifar da damage to kuma ga abin da ya faru. Na biyu abin da ya kamata a lura shine dangane da al'amarin kotun koli kamar yadda na faɗi a baya. Idan magana ta shafi abu laifi kamar wannan misali ya kamata kotun koli mu tabbatar cewa ta jajirce ta bi abin dalla dalla. Amma da farko ma tukunna ku ce ba za ku karba ba waɗannan abubuwa ba to shikenan. Abinda ake kira misali foreclosure ne ko kuma dakatarwa ne ma kusancewa ma kaman wani abu ne na kusancewa ma ba za ku yi nasara akan wannan shari'ar ba saboda sai an karba tukunna za a duba a ga ingancin shedun ko kuma rashin ingancin su. Don haka wannan ya gwada cewa kotun koli ya kamata ta tabbatar cewa al'amarin ƙasa yana hannunta bayan hannun Allah subhanahu wa ta'ala ba abu ne wanda ya kamata su yi wasa da shi ba. Ya kamata idan aka kira magana ta wani abu da ya shafi misali takaddu na jehu ko kuma wani ya yi takaddun da ba haka ba ko wani abu da sauransu a tantance. Mu kanmu 'yan kafa mu tabbatar cewa kun tantance kun yi aikinku a ƙarshe kun tabbatar da haka ne ko ba haka ba.
To a gaishe ku malamai. To ranar wato yau Allah ya kai mu muke fatar kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara da lauyoyin nan guda biyu suke yi inda kuma su za su karkare mana da duba mana bambancin yadda APC da PDP suke tsaye da 'yan takarkarunsu. Sannan kuma sakamakon wa'innan sharhohin sun kawo ƙarshen siyasar wasu daga cikin wa'innan 'yan siyasa ɗin cikin su da Atiku Abubakar. To kafin mu tafi bari mu sake godiya ga baƙin namu Balista Abubakar Kulawa da Balista Awwal Abdulkadir Al-Barudi tare da shi wakilinmu Nasiru Adamu Hikaya a Abuja. Ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
To madalla a gaida Ali Mustapha Sokoto masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice an gwabza kazaman fadaci litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta ce akalla mutane 12 ne suka mutu a lokacin wani makami ya fada wa hawa na biyu na asibitin Indonesia. A ɗaya bangaren kuma jami'an ƙasashen Larabawa da na Musulmi da suke gana babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Wang Yi a birnin Beijing jiya Litinin sun yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza da kuma ba da damar kai agajin jin ƙai a yankin Falastini da yaƙi ya ɗaiɗaita. Tawagan ministocin ƙasashen Saudiya da Jordan da Masar da Indonesia da hukumar Falastini da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin Beijing a matakin farko na rangadin da suka yi a manyan birane na duniya don su buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Gaza. An kori wasu manyan jami'an tsaron yanar gizo biyu na ƙasar Ukraine jiya Litinin bisa zargin almubazzaranci da kuɗaɗen gwamnati a hukumar tsaro ta yanar gizo, in ji wani jami'in gwamnati. Yuri Scholes, shugaban hukumar kula da sadarwa ta musamman da ke kare bayanai SSCIP na Ukraine, da mataimakinsa Victor Zora, gwamnati ta kore su a cikin babban jami'in ministan ƙasar.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya ne duk kamar da tari wato 7 kenan agogon GMT da Ghana. za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada dai a manta duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Kazalika za a iya leka shafukanmu na Facebook, X, wato Twitter, Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu a madadin sarfi Lahashin Goma da ya tsaya na gabatar da shirin, sai Dade Balawe da ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu, Hawwa Sharif, muku sallama daga nan Washington DC.